Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su kai tsaye a tashar FM na VOA Africa akan mita 102.50 da tashar Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lord Niya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su dandangwale voahausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi ba labaran duniya za ku ji cewa masana a harkokin tsaro sun ce ba abin mamaki bane idan an ce an samu farfata a cikin mayakan Boko Haram kana muna da rahoto akan kiran da gwamnatin jihar Adamawa yayi na jama'a kar su sangarce na nasarar da aka samu na fatakan yan kungiyar Boko Haram har yanzu akwai sauran rana a kaba Shi ko tsohon gwamnan soja na jihar Kaduna ya ce ba abin da ya hada shi da butun kudin makamai da ake taya madi da kansu ne za ku ji hujjar sa sai ra'ayoyin da ku masu aure kuka aika mana da kuma ra'ayoyin da mutane suka bayyana game da koran yan Boko Haram din a dajin Sambisa muna da labaran da suka dauki hankulan jaridun kasar jamhuriyar Niger amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum. Prime Minister Japan Shinzo Abe yana Pearl Harbor a jihar Hawaii da kenan Amurka inda zai gana da shugaban na Amurka Barack Obama. Abe shine shugaban Japan na farko a cikin shekaru 65 da zai ziyarci sansanin sojin na Amurka dake can wadda ya shiga tarihi. Wadar White House ta shugaban Amurka ta ce ziyarar da Mr. Abe yake yi za ta nuna irin kawance da ke akwai tsakanin kasashen biyu waɗanda a da abokan gaba ne. Jiragen yakin Japan sun kai hari kan sansanin mayakan Amurka da ke yankin Pacific din ranar 7 ga watan Disamban shekara ta 1941 suka halaka fiye da sojoji 2,500 mataki da ya jefa Amurkan cikin yakin duniya na biyu.
Isra'ila tana ci gaba da yi wa Amurka kakkausan suka dangane da shawarar da hukumomi a Washington suka dauka na kin hawa kujerar naki kan kudirin da kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya ya kada kura a kai. Wanda ya bukaci Isra'ila ta daina gine-gine a yankunan 'yan sharawuri zauna a yankunan Larabawa. Jakadan Isra'ila a Amurka Ron Dermer ya zargi gwamnatin Obama da hada baki kan kasarsa kan wato kuri'ar da aka kada a makon jiya. Amurka wacce take da ikon hawa kujerar naki a kwamitin sulhu ta kaura cewa jefa kuri'anta a kudirin na ranar Juma'a wanda ya ba damar kudirin ya sami amincewa wanda shine irinsa na farko tun a shekarar 1979. Wanda ya yi Allah wadare da Isra'ila kan manufofinta game da yankunan Larabawa da ta mamaye.
A Somalia kuma manoma sun ce mayakan sakan Al-Shabaab suna auna hare-hare a kansu su kwace musu dabbobi. Manoma a yankunan Jubaland da Galmudug sun ce mayakan sakan na Al-Shabaab sannan a hankali suna kwace dabbobi daga wasu kabilu. Suna zargin kungiyar ta mayakan sakan da matsa wasu kabilu da suke jin ba sa goyon bayan tsarin gwamnatin ta Al-Shabaab mayaki da talauci. Ana ci gaba da yaƙi mako na biyu kenan a ƙauyukan da ke yammacin Kismayo inda makiyaya suke ƙoƙarin kare dabbobinsu. An kashe fiye da mutane 20 tun makon jiya kamar yadda jami'ai da ke yankin da ƙauyawa suka yi bayani.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta fara tambayar baƙi daga ƙasashen waje da suke ziyara a ƙasar. Su bayyana kafar sada zumunta da suke amfani da ita a zaman wani yunƙuri na gano waɗanda za su iya zama 'yan ta'adda. Tuwa makon jiya ne aka fara aiki da wannan shiri ko da shike ba tilas ba ne kuma jami'ai suka ce ba za su hana mutum shiga Amurka ba domin ya ki ba da waɗannan bayanai. Matakin ya janyo suka daga wasu cibiyoyin Amurka da ke kare 'yancin walwala da demokradiyya da kuma kamfanonin fasaha. Yanzu dai waɗanda ba sa buƙatar visa zuwa Amurka su ne ake amfani da shirin a kansu. Haka nan masu kallamirin shirin suka ce ana iya amfani da shi wajen auna Larabawa da Musulmi wanda zai sa a rika musu bincike sosai. Wata tawaga da take wakiltan kamfanonin da suka hada da Facebook da Twitter da Google kungiyar kamfanonin masu samar da internet duk sun dage cewa matakin ya saba wa 'yancin magana.
India ta samu nasarar gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango da ake kira Agni V. Wadda zai yi afkawa cibiyoyi masu nisan fiye da kilomita 5,000 wadda zai iya kai ga yankin arewacin China. Je Litinin India ta yi gwajin makami mai tsawon mita 17 da rabi da nauyin tan 50 wadda ake harbawa daga doron ƙasa. An gudanar da gwajin ne daga wani tsibiri da ake kira Abdul Kalam ba nesa daga gabar ruwan jihar da ake kira Odisha. Makamin ya cilla can wajajen ruwayen ƙasar Australia. Kirar farko na wannan makami mai linzami da aka haɓaka cikin shekaru 10 da suka wuce za a iya kai farmaki da su ko ina a cikin ƙasar Pakistan makwabciyarta kuma abokiyar hamayyar ta kudancin na Asiya. Ƙasashen biyu sun gwabza yaƙi har sau uku kuma hali yanzu zaman ɗarɗar da tsakanin ƙasashen biyu ya yi tsanani. Ita ma Pakistan tana da makamai masu linzami. Wani mai fashin baƙi kan harkokin tsaro ya ce makami mai linzamin da ke cin dogon zango, India ta ƙera shi da tunanin China a zuciyarta domin tana kallon ƙasar a zaman mai mata barazana.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana ƙwarin gwiwa game da tsinkayarsa game da Amurka kuma da zai iya sake yin takara da zai kare Donald Trump a zaben shugabancin ƙasar. A hirar da yi da tsohon mai bayar shawara David Axelrod da aka sake jiya Litinin, shugaban na Amurka ya ce yana da ƙwarin gwiwa kan manufofi da tsinkayar waɗanda idan na sake yin takara kuma na bayyana su ga Amurka, ina ganin zan iya shawo kan akasarin Amurkawa su goyi bayan waɗannan manufofin. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. To bari mu bude taskar rahotannin da batun wato fatan da aka ce an samu a dajin Sambisa. Duk da yake kawo yanzu rundunar sojan Najeriya bata ce uffan ba game da wannan batu, amma masana harkokin tsaro sun ce wannan ba abin mamaki bane. Gasan mai na kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wata majiya mai tushe ta tabbatar da cewar an cafke wani farar fata cikin mayakan na Boko Haram. Na tambayi hafsan sojan Najeriya mai ritaya da ke zama tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kuntagora, ko yana jin akwai yiwuwar samun farar fata cikin mayakan na Boko Haram?
Ba ka ji ana cewa sojan haya, inda za ka biya za ka samu kowane kalan mutum da zai maka yaki. Ba bakon abu bane a yayi ne, wai cewa an ga hari a wajen yakin da bai kamata a kai shi, shi ake kira masu naredi ke soja haya. In ka biya shi ko ina ne zai dauki bindiga a je yaki.
To amma duba da inda yankin Arewa musu gaba zake, kana ga abin da bai yiwa sama ka
din. Me zai hana? Me zai hana? Ba zai shigo ta Libya ba, ba zai shigo ta Chad ba. Kasan Libya fa yanzu ba zaman lafiya. Kin ji tsoro na din kenan. Inda wa an samu lafiya Libya Mali ba. Har yanzu Arewacin Najeriya na cikin da zamu zauna ne cikin dari dari saboda makamai na yawo da yawa. Sojan haya na yawo da yawa.
Dr. Bawa Abdullahi Wase, kwararre ne kan shanin tsaro a Najeriya.
A tarihin tashin-tashin na duniya gaba daya akan samu hannun waɗanda ake kira su mercenary, wadda su dama kuma inda fitinan take za su bisa su nuna cewa za su iya koyar da dabarun yaki, za su iya koyar da yadda ake amfani da makamai, kamar yadda kuma duk duniya aka gani irin makaman da su waɗannan ke ta amfani da shi a wannan. An san babu ɗaya daga cikin shi da ake kirawa a Najeriya. Dole ne kuma za a samu irin waɗannan zo suna koya musu. In ko haka ne ya zama cewa shiga wannan ya yi tsoron filili, wadda na san jami'an tsaro ba za su so su faɗi filla-filla ba don dalili. Na farin farko bincike zan samu ko da akwai hannun wasu suke wasu ɓangare, na biyu kuma domin su samu sassala a ƙasashen da waɗannan suka fito.
Tsohon hafsa a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya Aliko Erashid Harun ya ce wannan batu ka iya faruwa.
Zai zamanto gaskiya Boko Haram ta influence da wasu mutane a waje, ya kamata a duba shin wannan mutumin daga ina yake, daga wace kasa yake, ta ina ya shigo, me ya zo yi, wannan abun da ya ɗaure mutane kai.
Kawai yanzu gwamnatin Najeriya da ma rundunar sojin ƙasar sun ki cewa komai akan batun. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Abubakar kashe gwanin mala, shugabanin zafin duniya. Abubakar kashe gwanin mala, oi boye wargi ya na kangara, irin hali na rufega da dauri. Yeah.
To daga batun farafatan da aka samu a dajin Sambisa sai kuma kiran da gwamnatin jihar Adamawa Santa Jibril Bindo yayi na cewa jama'a na da rawar da zasu taka a harkan tsaro ko bayan nasaran koran yan Boko Haram. Gwamnan yana wannan ya bada wannan sako ne a sakon da yake da shi a wajen bikin saukar karatu da aka yi a Mobi. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wasu kenan da suka shiga gasar kato Alkur'ani mai tsarki karo na 31 a jihar Adamawa, inda a bana aka gudanar da gasar a garin Mobi. A wani yunkuri ne tabbatar da cewa yanzu hankula sun kwanta a yankin da a baya zama cibiyar mulkin 'yan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa, wato Madinatul Islam. Yayin da ya rufe gasar katon Alkur'ani mai martaba sarkin Mobi Lamdo Abubakar Isa Amadu, ya mako alakanta rashin aikin yi da kuma tumasanci da zama kan daga rikin matsalolin Najeriya ke fama da su, batun da ya ce fa dole ne a tashi tsaye.
Mu haɗa karatun Alkur'ani da rige sana'o'i don dogara da kai. Rashin aiki da tumasanci ba abin da zai haifa mana sai fitina da koma baya. Don Allah mu koya iyalin karatu Alkur'ani da sana'a. Mu yi fatauci, mu yi saƙa, mu yi ƙira, mu koyi komfuta, mu koyi gini da kafinta da makaniki ko da wani irin sana'a. Zaman banza ba shi da amfani. Mu kuma ba da himma wajen neman ilimi zamani don mu zama al'umma wanda za ta dace da wannan zamani. Kasa ba ta ci gaba sai da ilimi.
Adamu Ahmad Umar da ke zama shugaban kwamitin shirya gasar katun ya ce an shirya gasar ne domin zabar da dalibai sanin hakikanin kantarwa addini ba wai don cin mota da gida ba.
Shi musabaka ba samun nan ba shi ne wani abu, a'a, karatun Alkur'ani da kuma ingiza su yaran su yi karatun Alkur'ani shi ne makasudinmu.
Shi kuwa jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, wanda kwamishinan harkokin yaran labarai da tsare-tsare Ahmad Sajo wakilta. Gwamna ya ce abin farin ciki ne ma da a bana aka gudanar da wannan gasa a yankin Mobi. To amma kuma ya ma shawarci al'ummomin da su koma yankunan su da aka kwato ne da su kula, kasancewar yanzu akwai rahotanni da ke cewa mayakan Boko Haram da su gudo daga dajin Sambisa sun fantsama cikin al'umma.
Kar mu ga kaman don an kauda wayannan yan Boko Haram an shiga Sambisa an fatattake su, mu ga kaman ko mun tsira har yanzu da sauran jan aiki. Makwabtanmu alal misali yan uwanmu da suke ta fannin Madagali da Micika din nan wanda suke da iyaka da Sambisa, mu sani cewa idan aka fatattaki mutanen nan a Sambisa za su fantsama a cikin garrukanmu ne. Don Allah don Annabi, idan ka ga mutum wanda zai cuci kasar nan ka gaya wa hukuma, ka gaya wa al'umma, ka hada kai da jami'an tsaro. Har yanzu ba mu tsira ba sai an gama fatattakan su gaba daya, mun kwace kasar mu, sannan kuma mu sake hada kai mu tabbatar cewa mun kori duka wayannan miyagu. Harkar tsaro fa harkar mu ce gaba daya, ba na mutum daya ba, ba gwamnati kadai ba, ba soja kawai ba, ba yan sanda kawai ba, ba sarakuna kawai ba, wallahi tallahi billahi allazi la huwa, harkar tsaro kanmu ne gaba daya.
To koya waɗanda suka lashe gasar abu na ke ji?
Ji daɗi sosai, na ji daɗi sosai. Wannan rana shi ne tat, ina fata shi ne yanzu in na je National Insha'Allah in zo face kuma in je Saudi in zo face.
Gaskiya na ji daɗi sosai kuma na gode wa malamina. Farin cikin ba zai iya misaltu ba a yau ba, don a gaskiya ban yi zaton haka ba zai faru ba gaskiya. Ya yanzu sai na fara shiga ISU 60 da tafsiri shekarar nan na fara. Sun nayi da wanda suka yi shekara da shekaru suna yi, kuma Allah ne kawai ya bani nasara. Na gode mishi, su kuma na san duk ma'aurci wa da su ne.
An dai gudanar da ado na musamman da kuma karatukan alqur'ani mai tsarki da mun samu zaman lafiya jar adama da ma Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashi ta sanar murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To yanzu kuma sai batun yaki da cin hanci da rashawa wanda tsohon gwamnan sojan jihar Kaduna Brigadier Lal Jafar Isa ce kaki aka yi masa na danganta shi da kudin makamai. Ga Nasir Adamu Ilka da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Daidai wannan lokacin wasu kafafen labarun Najeriya suka dawo da batun na hannun daman shugaba Buhari wato Brigadier General Lawal Jafaru Isa mai ritaya da nuna koma dai mai za a ce hukumar EFCC ta hukunta shi kan zargin amsar wasu kuɗi daga tsohon mai bada shawara kan tsaro Kanar Sambo da Suki. Kazalika labarin ya nuna Jafaru Isa ya dawo da naira miliyan 170 da aka nema a gunsa cikin kuɗin makamai da ake magana da ake karbowa musamman ma daga jami'an tsohuwar gwamnatin Jonathan da adadin su ya kai dala biliyan 2 da miliyan 422. Haka nan an kawo labarin batun rashin lafiya ne zai taka rawa wajen fanar da janar Jafaru Isa gaban kotu koko a'a. Muryar Amurka ce ta fara bada labarin kama Jafaru Isa da hakan ya sanya na buga muƙaddashin shugaban EFCC Ibrahim Magoya kan wannan labarin inda yace sam labarin ba daga wajen su ya fito ba.
Ba daga wajen gone gaskiya. Why do we have to single him out? Inda gojin mun ya zamu single nashi out.
Wannan ya nuna dai maganar kawai wayo su ne suke yada gare da shi kawai.
Zamu yi shin statement.
Azantawa ta wayar tarho janar Isa ya ce tabbas ya dawo da waɗannan kuɗi naira miliyan 170 kuma ya karbe su ne daga da suki dan saya masa gida amma ba abun da ya hada waɗannan kuɗi da batun makamai
duk wanda san tarihi na da lokacin da son aiki na ka karbi soja har na kai inda na kai na furke makasa daban-daban na yi aiki a wajen duniya na yi aiki wajen da wanda ba inda ka ga ka samu na da cin amana kasa na yi mamaki kuma irin wannan haka aka yi mun ma a farkon shekarar nan aka yi mun kari aka nema batan zuna bayan ku babu gaskiya wannan al'amari wannan ko lokacin kuma sai kuma gashin fa kullu da irin sa babu wani kuɗi zawo da shi shi a wannan lokaci daman kuɗi da aka bayar na siyan gida na gidan safe house wanda yana ake yin security kuma ba a samu gidan ba ma ba siya ba wannan kuɗi kuma na da su kuma ba laifi ba ne ba kuma in ka laifi sai sabata mutu ba laifi ba kuma da na akan ka'ida yake to ban san yadda suka samu wannan labarin ba.
Kai a gari kan me yasa ake fito da labarai irin wannan game da kai?
Komai nawa na danganta shi ga Ubangiji domin shi ne ni amma sun fi da cewar suna da addini wallahi musulunci ne kuma wani ne ma ba su da wannan tawakalin ko kadan ta inda kawai za su ga shi ne su neman su ba ta wani ko shi ne shi ko shi suka rafi.
Shin shugaba Buhari zai garan bawula gwamnatin tasa ko kuma zai ci gaba da tafiya da tsohuwar zuma ko ta wani bangare dai akwai abun dubawa musamman ma rashin amincewa da tantance mago ya zama cikakken shugaban hukumar yaki da cin hanci. Nasiru Adamu Ilka, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Za mu rufe taskar rahotannin namu da ra'ayin jama'a game da nasarar da sojojin Najeriya suka samu ne na kakkaɓen ƙungiyar Boko Haram. Mustapha Nasir Batsari, Jamuje.
'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu a kan sanarwar rundunar sojin Najeriya na samun nasarar shiga dajin Sambisa tare ma da kamo 'yan ƙungiyar Boko Haram da dama. Tsohon mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya Sanata Nuhu Aliyu ya ce wannan babban nasara ce ga 'yan Najeriya.
Dole ne mu yi shugaban ƙasa murna mu taya shi. Na farko dai a lokacin shi ne aka sami shiga cikin wannan daji aka tarwatsa su. Tun lokacin da aka kwashe waɗannan 'yan mata fiye da 200 aka ce an shiga da su cikin wannan daji. To abin alhamdulillah mun gode Allah. Ɗan kishin ƙasa wanda ya san abin da soji aikin soji yake zai munna da yadda suka daure.
Malami a sashen koyar da larabci a kwalejin horon malamai da ke Kwantagora Dr. Muhammad Imam ya ce wannan nasara babbar abin farin ciki ne a daidai wannan lokaci.
Wanda a gaskiya duk mai hankali mai tunani mai son wannan ƙasa ta Najeriya wajibi ne ya yi murna a cikin rayuwarsa kuma ya bayyana da farin cikinsa gwargwadon abin da zai iya bayyanawa. Wannan gaskiya ci gaba ne kwarai. Gwamnati dama farkon abin da ta auna shine cewa yana daga cikin ajandodinta tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa.
Nasarar shiga dajin Sambisan dai na zuwa ne a daidai lokacin kammala aikin ba da horo ga 'yan agajin Izala a garin Gombe. Injiniya Mustapha Imam shine shugaban 'yan agajin ga abin da yake cewa ta wayar salula.
Sojojin Najeriya dukkan abubuwan da suke yi aiki ne waɗanda yake ya shafi ƙasa. Kuma da yan ƙasa ne mu ba muna tare da su. Sun suna can daji ne suna fama da waɗannan mutane ɗan Boko Haram. Mun kuma muna jira muna nan muna fama muna bin su da addu'o'i da sauran dukkan abubuwan da ya cancanta a bada gudunmuwa dangane da su don a samu nasara.
Bayanai dai sun nuna cewa sojojin sun ceto jama'a da dama daga 'yan kungiyar ta Boko Haram a cikin dajin na Sambisa. Sheikh Abdullahi Balalau ya ce akwai buƙatar kulawa ta musamman ga yankin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da kungiyar ta Boko Haram ta ɗaiɗaita.
A mai da hankali wurin farfaɗo da rayuwarsu a cire musu tsoro. Ya zamanto wannan fashe-fashen bama-bamai da duk tashin hankali babu shi a ƙara gina ainihin wato garuruwarsu sannan a sanya musu wato a cikin zukatansu su ji cewa lallai akwai gwamnati sannan makarantunsu da a yi ƙoƙari a tabbatar da cewa 'ya'yansu sun koma karatu.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, yanzu kuma mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Nijar. Tare da Sulaiman Muna Barma.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce ta rawaito cewa kasar Niger ta yi nasarar dakile barayin hanyoyin da bakin haure 'yan kasashen Afirka ta yamma ke amfani da su don shiga nafiyar Turai. Yawan bakin hauren da suka ratsa Niger ya ragu daga 70,000 a watan Mayu 2016 izuwa 1,500 a watan Nuwamban da ya gabata, lamarin da ya faranta ran shugabannin tarayyar Turai har ta kai su ga karrama hukumomin Niger a yayin taron da aka yi a ranar 15 ga watan Disamba a birnin Brussels, inji jaridar La Rue de l'Histoire. Yayin da jaridar Le Courrier ke cewa an bankaɗo wata ƙungiyar masu safarar bindigogi da ke hada-hada tsakanin ƙasar Belgium zuwa Libya, bayan da 'yan sandan na Belgium suka kaddamar da bincike a kan ayyukan wasu waɗanda ake zargi da halitta kuɗaɗen haram. Jaridar wacce ta ɗauko tushen wannan labari daga wani labarin da kamfanin AFP ya rawaito, ta ci gaba da cewa ci gaban bincike ya ritsa da wani ɗan ƙasar Belgium, sannan an tabbatar da samun hannun wasu kamfanonin da ke da mazauni a ƙasar Amurka da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Belgium har ma da Nijar a wannan haraka, in ji Le Courrier, wacce ke cewa ci gaban bincike zai fayyace sunan wannan kamfani a nan gaba kaɗan. Jaridar Levenement na cewa ƙasar Amurka ta gwada wa duniya cewa dole ne a fidda son rai idan ana son cin nasarar yaƙi da cin hanci, bisa la'akari da abin da ya faru da tsohon ministan ma'adanan ƙasar Guinea Mahmoud Cham, wanda aka cafke lokacin da yake ƙoƙarin tserewa daga birnin New York a ranar 15 ga watan Disamba saboda tuhumar da yake fuskanta a kan yunkurin halitta kuɗaɗen haram game da wasu miliyan 8.9 na dalar Amurka da wasu 'yan ƙasar China suka zuba masa a asusun da ya buɗe da sunan bogi a wani bankin ƙasar Japan lokacin da yake riƙe da muƙamin minista domin ya ba su kwangila. Jaridar ta ce duk da yake Mahmoud Cham ya samu takardar zama ɗan ƙasar Amurka, wannan bai hana masa shiga hannun hukuma ba, abinda idan da ƙasashen Afirka irin su Niger waɗanda cin hanci ya yi wa katutu za su yi koyi da shi, zai ba su damar murƙushe cin hanci, in ji Levenement. Jaridar Le Républicain ta bayyana cewa hare-haren ta'addancin da aka fara fuskanta a wannan wata na Disamba da ke daidai da lokutan sallolin ƙarshen shekara wani abu ne da ya kamata su zame wa ƙasar Niger ishara, domin a cewar jaridar babban gurin 'yan ta'adda shine a halakar da mutane kawai domin haddasa rikicin addini tsakanin ƙasashen duniya. Saboda haka ya zame wa ƙasar Niger wajibi ta tsaurara matakan sa ido ta yadda ko da ƙuda ya motsa ana ganin sa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule, yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna.
Assalamu alaikum, murya Amurka, mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Da Allah don annabi murya Amurka, ina so in bayyana ra'ayina a bisa wasu sababbin gogaggun M419 a yanzu da suke musamman a Najeriya, don haka nake so ku bayyana domin jama'a su gane mutane ne musamman za su turo maka text ke Central Bank ya rufe maka account ɗinka, baka namba kuma ka kira, kana kira za su daga su ce BBM ɗinka ce ta lalace, saboda haka ka ba su lambar ka ta ATM ka kuma ba su hayyau BBM number ka, musamman kana daga za su ce maka customer ne daga Central Bank, customer kiya ne daga Central Bank, saboda haka da ka ba su number ta BBM da kuma password ɗinka na ATM shi ke nan, daga nan za su ce za su sace maka kuɗinka a banki. To ina kira ga BOA, do Allah do Annabi ku bayyana domin jama'a su gane yanzu wannan sarar suna tsananin yin ta wallahi, kuma suna sace wa mutane kuɗi tare da fatan jama'a za su gane kuma su tona masa asiri. Na gode. Daga
sai magana Musa Shehu tare daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau zan faɗi ra'ayina ne akan yadda mutane suka ɗauki al'amarin duniya a sakamakon ba sa koma ga Ubangiji ba. Wasu duniya tamkar inda ta zanci ta duniyar ne ita ce cikin sama. Sai ka ga a cikin faɗin duniya mutane suna ta rikicin a kan gidaje da wasu kuwa a kan alfiya ƙasa ka zo ka tarar da shi. Amma kana tsarki masu.
Mai magana Aminu mai kata Ungwar Galadima Kwanta Gora ta jihar Niger Nigeria, inkiya ta kalma karamin hukumar mulki ta Ilela a cikin jihar Sokoto. Ra'ayina shi ne bisa ga sojojin Nigeria da sun kai kokarin da har suka kakkaɓe kungiyar Boko Haram daga dajin Sandisa. Lalle sun yi rawar gani. Saura da ni magana ‘yan matan Tibok. Shi kuma ba mu san inda an kasa gaba ba, ko suna can tare ‘yan Boko Haramun ɗin zozojin sun tura su gaba ɗaya sun kore su, ko ya aka yi ba mu da cikakken bayani akan waɗannan ‘yan matan.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
Prime Minister Japan Shinzo Abe yana Pearl Harbor a Hawaii, inda zai gana da shugaban Amurka Barack Obama. Abe shine shugaban Japan na farko a cikin shekaru 65 da zai ziyarci sansanin sojin na Amurka da ke can wadda ya shiga tarihi. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce ziyarar da Mr. Abe ke yi za ta nuna irin ƙawance da ke akwai tsakanin ƙasashen biyu waɗanda a da abokan gaba ne. Jiragen yaƙin Japan sun farwa sansanin mayakan Amurka da ke yankin Pacific ranar 7 ga watan Disamba 1941, suka kashe fiye da sojoji 2,500. Isra'ila tana ci gaba da yi wa Amurka kakkausar suka dangane da shawarar da hukumomi a Washington suka yanke na ƙin hawa kujerar naƙi kan ƙudurin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara ƙuri'a kai, wanda ya buƙaci Isra'ilan ta daina ayyukan gine-gine a yankunan ƴan share wuri zauna na yankunan Larabawa. Jakadan Isra'ila na Amurka Ron Dama ya zargi gwamnatin Obama da haɗa baki kan ƙasarsa kan ƙuri'ar da aka kaɗa a makon jiya. A Somalia, manoma sun ce mayakan Al-Shabab suna auna hare-hare a kansu kuma su sace musu dabbobi. Manoma a yankunan Jubaland da Galmudug sun ce mayakan sa kan na Al-Shabab sannan a hankali suna kwace dabbobi daga wasu kabilu. Suna zargin kungiyar ta mayakan sa kai da matsa wasu kabilu da suke jin ba sa goyon bayan tsarin gwamnatin ta Al-Shabab mai yaki da talauci. Ana ci gaba da yaƙi mako na biyu kenan a ƙauyuka da ke yammacin Kismayo, inda makiyaya suke ƙoƙarin kare dabbobinsu kuma an kashe mutane fiye da 20. Gwamnatin Amurka ta fara tambayar baƙi daga ƙasashen waje da suke ziyarar ƙasar su bayyana kafar sada zumunta da suke amfani da ita a zaman wani yunƙuri na gano waɗanda za su iya zama 'yan ta'adda.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima da asariya ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Sabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, da Solomon Abu wanda ya ba da umarni, da injiniyanmu Charles Hall, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima mu.